This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Zara Ufaje da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Juma'a 8 ga watan Maris shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji a yayin da ake bikin ranar mata ta duniya a yau Juma'a 8 ga watan na Maris na shekarar 2024 mai takin zuba jari ga mata domin haɓaka ci gaba. Mata da dama na tofa albarkacin bakinsu albarkacin wannan rana.
Takin wannan shekara kenan na ranar mata ta duniya, wato Inspire Inclusion, abinda yake nufi shine a assasa ba kowane bangare mahimmanci.
Idan shirin ya shiga makwabciyar Najeriya, wato Niger, za a ji yadda al'umma mazauna kan iyakokin Najeriya da Niger yanzu haka suke kokawa dangane da hana tsallakawa da abinci da hukumomin Najeriya suke ci gaba da yi, abinda ke mummunan tasiri ga rayukan 'yan Najeriya da ke kan iyakar da ma makwabtansu makusanta, inda baki daya suka tsinci kansu a cikin wani mawuyacin hali, musamman ganin ana gab da su ma'azumin watan Ramadan mai albarka.
Bin ya kai wala haulo da kautu, mutum gida ne komi yawa ne bai da abin da zai ci da gida ne zama na aiki. Inda muke so a sako mu talaka kayan su tunda dai kuɗi na sun kasa sun kaso su kawo su a sai su a su koma su sayo.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani, amma da farko ga Zara Ufage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Russia da kuma zirga-zirga a tekun Bahar al-Aswad. An shirya shugabannin biyu za su gana a fadar Dolmabahce da ke Istanbul tare da yin taron manema labarai da yammacin yau Juma'a bisa tsare-tsaren da fadar shugabar Turkiya ta wallafa. Ofishin Zelensky ya ce shugabannin za su tattauna akan shawarar Kiev na kawo ƙarshen rikicin da kuma tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad da kawo ƙarshen matsalar abinci a duniya da kuma sakin fursunonin Ukraine da fursunonin siyasa da gwamnatin Rasha ke tsare da su. Turkiya memba ce a kungiyar tsaro ta NATO, ta yi kokarin wanzar da kyakkyawar alaka da Moscow da Kiev a tsawon yakin shekaru biyu tare da Erdogan a matsayin babban mai shiga tsakani kuma mai yiwuwa a samar da zaman lafiya. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi ga hukumomin Taliban na Afghanistan a yau Juma'a cewa hana ilimi ga mata wani babban kuskure ne da ke ƙara jefa ƙasar cikin matsanancin talauci da maida ita saniyar ware. Shugabar tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan ta sake yin kira ga gwamnatin Taliban masu tsatsauran ra'ayi da ta janye takunkumin yayin da duniya ke bikin ranar mata ta duniya da nuna buƙatar saka hannun jari ga mata. Rosa Otunbayeba ta ce abin takaici ne yadda muke ganin abin da ke faruwa a Afghanistan. Wannan wani bala'i ne wanda ke haifar da babban illa ga mata da 'yan mata da kawo cikas ga ɗorewar zaman lafiya da wadata. Tun bayan kwace mulki a watan Agustan shekarar 2021, ƙungiyar Taliban sun hana 'yan mata shiga makarantar sakandare da sauransu, sun iyakance 'yancin mata na zirga-zirga a wajen gida da kuma haramta musu yawancin wuraren aiki na gwamnati da na kamfanoni, gami da Majalisar Dinkin Duniya da sauran ƙungiyoyin agaji. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na uku kan yanayin da ƙasa ke ciki a yammacin jiya Alhamis wajen bayyana wani gagarumin mataki na sauƙaƙa kai agajin jin ƙai zuwa Gaza da tura kuɗaɗe ga Ukraine saboda yakin da take yi da Rasha, tare da kuma gargaɗin Amurkawa game da barazanar da ke tattare da Donald Trump wanda zai iya kasancewa abokin karawarsa a zaben watan Nuwamba. kamar sauran shugabannin Amurka a cikin shekarar karshe ta wa'adin mulkin su na farko. Shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na shekara-shekara tare da wata muhimmiyar manufa, wato gamsar da al'ummar Amurka cewa ya cancanci ya ƙara wani wa'adin shekaru hudu. Biden ya ce a daren yau muna alfahari da cewa yanayin da kasar mu ke ciki mai karfi ne kuma tana ƙara karfi. Ya tabo batun damuwarsa ga masu jefa ƙuri'a akan shekarunsa da lafiyar kwakwalwarsa, inda ya mayar da martani ga abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasar Donald Trump, dan takarar jam'iyyar Republican da ake kyautata zaton zai kara da shi a zaben watan Nuwamba. A hukumance, kasar Sweden ta shiga cikin kungiyar tsaro ta NATO a jiya Alhamis, matakin da jami'ai suka ce ya biyo bayan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da kawancen ke gudanar da babban atisaye a saman Arctic Circle a matsayin nuna ƙarfi da haɗin kai. Ma'aikatan kashe gobara na Ukraine sun karaɗe wani katafaren kantin sayar da kayayyaki a birnin Nikopol da Russia ta yi wa ruwan wuta kwana guda kafin lokacin. Mamayar Russia a Ukraine ba wai kawai ta ci gaba da haifar da asarar rayuka da dukiyoyi ba ne, haka kuma ta yi nasarar ƙarfafa ƙawancen duniya. Ya zuwa ranar Alhamis, Sweden ta zama memba ta 32 a ƙungiyar tsaro ta NATO, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya sanar a hukumance. Prime Minister Sweden Ulf Kristersson ya yi gargaɗin cewa yanayin tsaro a Turai bai taɓa kasancewa cikin tsanani irin yanzu ba tun yakin duniya na biyu, amma ƙasarsa na iya taimakawa. Wasu mata masu ƙananan gonaki a Zimbabwe sun tara kuɗi domin gina matsugunai ga mata masu ɗauke da juna biyu da ke zaune nesa da asibiti domin ceto rayukan matan da ba sa iya zuwa asibiti a lokacin haihuwa. Mata a Mashaba suna gina matsugunai tare da bada tallafi ga mata masu ɗauke da juna biyu waɗanda ke zaune a nesa da asibitin. Iyaye mata da suka kusa haihuwa suna iya zama a asibitin Bamanhandi mai tafiyar awa hudu a kudancin Harare. Joyce Mapako, wadda ke jagorantar shirin, ta ce tsarin ya biyo bayan da iyaye mata da yawa suke kasa isa asibiti da wuri kafin su haihu. Ta ce nisan asibitin yawancin mata suna haihuwa a hanyar su ta zuwa asibiti ne, wasu kuma a gida. Ta ce a lokuta da dama wasu sukan yi sa'a su samu motar da za ta kai su asibitin, amma yawan gudun da suke yi yakan haifar da hadari akan hanyar su ta zuwa. Don haka suka yanke shawarar kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar gina matsugunan. Mafako ta ce shirin yana taimakawa ko bayan da uwa ta haihu takan yi kwanaki biyu ko uku a asibitin yayin da jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da kula da lafiyarsu. Ma'aikatan lafiya da kula da yara ta Zimbabwe na maraba da ci gaban.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A yau za mu faro shirin ne daga Abuja, babban birnin Najeriya, inda albarkacin ranar yau 8 ga watan Maris na shekarar 2024 da ta kasance ranar mata ta duniya. Wasu mata da dama sun rika tofa albarkacin bakinsu dangane da abubuwa da suka shafi matan, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Halima Abdulrauf ta aiko mana daga birnin na Abuja.
Shin ina aka kwana a game da baiwa mata damammakin da suka dace kamar yadda ake baiwa takwarorinsu maza? Kwararriya a fannin sadarwa Ambassador Khadija Isaac Bawas ta ce
idan muka yi la'akari da shi kanshi wato takin wannan shekara kenan na ranar mata ta duniya, wato Inspire Inclusion, abinda yake nufi shine a assasa ba kowane bangare mahimmanci. To kamar yadda muka sani a kasashen duniya zamu ga ana kokarin wato assasa wannan takin ba wai sai ranar mata ta duniya ba, amma mu a nan gida Najeriya har yanzu akwai koma baya ta harkar mata. Idan muka duba wato ta harkar mata a siyasa ne, ta harkar karatun ƴamace ne, ta harkar zamantakewa na yau da kullun na mata ne, zaki duba in kika hada na mata da na maza zaki ga cewa mata suna baya sosai, ba wai lalle sai mun zamanto daidai da su ba. Abinda ake nufi da inclusion shine a ba ma kowa abinda yake bukata, ba yanda za a yi a ce daidai ake so. Kin ga in aka ce daidai ake so, za a tashi a je a ba wanda bai da kafa takalmi kenan, kin ga ba a yi mai adalci ba. So abinda muke so shine a ba kowane bangare a bamu abin da muke so a ba mata abin da suke so
a nata bangare yar siyasa kuma mai fafutukar ganin an shigar da mata fannin da saura muhimman fannonin rayuwa ta bayyana cewa
sunana honorable Zainabu Bagaladima to kaman yadda aka ce nan da 2030 za a samu mata miliyan 342 a cikin talauci idan ba a yi wani abu to a gaskiya yadda ake tafiya har yanzu ba mu kai ba korarrafen ma ba mu fara ba balle a ce an samu daman yadda za a yi a taimaka ma mata wurin ilimi muna baya wurin kasuwanci muna baya wurin siyasa da sauran abubuwa duk muna baya to ya kamata gwamnati ta ƙara kwazo da kuma civil society su ƙara kwazo a samu a tallafa ma mata su samu su fahimci wani abu su ƙara ma kansu value su ƙara ma kansu hazaka na nema da kuma bada gudumawan su a cikin al'umma
sai dai kwararriya a fannin tattara haraji tana mai ra'ayin cewa
sunana Binta Gaude ni tax consultant ce abinda zan ce game da wannan shine mata mun samu ci gaba akan da because in kika duba zaki ga lokacin iyayenmu duk zauna suke gida ba wani aiki suke yi ba amma yanzu babu wata sana'a da ake yi da ba za ki ga mata suna yi ba ko aikin gwamnati babu wani office da ba za ka je ka ga mace ba duk da tayi ba wai mun kai daidai yanda muke so ba saboda akwai addini da ya shiga ciki da ba lale mu samu yadda muke so ba pot in aka kimanta mun yi nisa
alƙalman kiddika sun yi nuni da cewa da sauran aiki a fannin ci gaban mata musamman gani yadda akwai gibi a fannin ba su damar su yi mulkin siyasa jagorancin cibiyoyi ko kamfanoni masu zaman kansu lamarin da ba a bar fannin yan jarida a baya ba kuma masu fafutuka suka ce abin a sake dubawa ne don ci gaba a duniya baki daya Halima Abdulrauf murya Amerika daga Abuja Nigeria
to madalla an gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda yanzu haka jama'ar da ke zaune akan iyakar Niger din da Nigeria ke ci gaba da dandana kudar su sakamakon hana tsallakawa da abinci da hukumomin Najeriya suke ci gaba da yi lamarin da ya sa rayuwa ta ƙara kuntata ga rayukan 'yan Najeriya da ke kan iyakar da ma makwabtansu makusanta da abokan zama
yayin da lokacin soma azumin ramadana wannan shekara ke ƙara dannuwa al'ummomin da ke zamni a kan iyakar Nijar Najeriya ne suka samu kawunansu a cikin matsalar raya kasuwanninsu da wadataccen abinci tun lokacin da hukumomin Najeriya suka hana wucewa da kayan abinci a garuruwan da ke iyaka da jamhuriyar Nijar hasalima motoci shaƙe da abinci ne ke can hukumomin shige da fice na kayayyaki na Najeriya suka sarbe a kware local government ta jihar Sokoto kuma suka juya da su a headquarters su da ke birnin jihar Sokoto Alhaji Musa ɗaya ne daga cikin manya ɗan kasuwa masu sayar da kayan abinci a kasuwar Illela local government dake iyaka da Niger
koken nasu a bar tsalla kowa da dana nan ga Illela wai dan tana kusan kwanni ka ɗan Niger su to su sai wai shi yasa da ta yi tsare kuma yanzu an amshe tana Sokoto aji ba mu san yadda suka niya ba sa'annan abin ga da aka sai suwa 30,000, 25,000, 40,000 yanzu ya kai 60,000 da dawa da masara da wake 60,000 kuma abin hayaki gaba ɗaya shi kuma yanzu dawa da annan Illela ba a kawo wacce ne da Sokoto ita ko tana ne ƙariya abin ya kai wala haulo la kautu mutun gida ne komi yawa ne bai da abin da zai ci da gida ne zamanin aiki inda muke so a sako mu talaka kayan su tunda dai kuɗi na sun kasa sun kaso su kawo su a sai su su koma su sayo eh an ka san da zanumi na za a ci shi akokan da muke muna huskanta wagga matsala in ta ci gaba da daba ƙasa za ta yiwa ba sama za ta yi tunda sai ka ka nan ka so sai babu abin sai kuma baka taya Sokoto sai ne kuma baka taya nan kware sai ne tunda Illela ita aloka gama kuma ita annan kusa abinda suke cewa a bari su kawo abin su nan da nan Illela da kwani duk uwa dai uba ne wanda duk ka buga in ka buge dan kwani ka buge dan Illela jikoki na da diya duk wuri guda hadi to don haka kuma Illela ta zan bakin boda in ana so in ba asu sai an sai kaya an tsallaka da su
wannan matsalar ta ƙara jefa al'ummar Najeriya da ke wannan yankin cikin halin rabbana kawada ta mutal akari da kukan da 'yan kasar ke ci gaba da yi game da tsadar rayuwa da ma yunwar samun karamci abinci yau da kullum yayin da giwar ta Afirka ke ci gaba da kargame iyakar ta da jamhuriyar Nijar duk da umurnin da ECOWAS ta bada na kwance border a cewar Alhaji Yahaya dan kasuwar hatsi na garin birnin Gwandi inda jama'a ke ci gaba da kokawa game da wannan matsalar kasancewa tana haifar da hauhawar farashin kayan abinci ba su damu ba, kuma masara da zaran ta sha wuta za ta koka da kanta, in ji shi.
Gaskiya wanga abu bai da dadi, to kaga dai yau dai ko buhu guda biyu shigo min ba daga illela wanda ya danganci haci ko masara.
A farkon makon nan ne zonal commander na custom na Sokoto Zamfara ya kai ziyara a wannan border, da a cewar shi ake shirye-shiryen budewa da zaran sun samu umurni daga gwamnatin tarayyar Najeriya. Sai dai wannan bai hana waɗansu mutane a birnin Kwanne ba kokawa game da wannan matakan da hukumomin na Najeriya suka ɗauka.
In ka dibi cikas na ababen da ake ciki, ai kullum an ko an ka tashi cikas ga talakana shi ka haɓa. Saboda yanzu ga matsala ta hito Najeriya, in ka diba kowane abu ya yi ƙarin kuɗi fiye da wani duka ka zuɗe.
A kasuwan nan ba kayan abinci isassu a garuruwan Najeriya, yayin da farashin kayan ke ƙara hauhawa a Najeriya da ma kasuwan nan jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bago na birnin Gwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Nijar.
An gaida Haruna Mamman Bago daga birnin Gwanne da wannan rahoto. Yanzu kuma ga Hassan Maina da shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za ku ji cewar hedkwatar sojojin Najeriya a karo na biyu tana bayyana cewar ba za ta yi juyin mulki ba, ta yi imani da kuma amana da tsarin demokaradiyya.
The Nigerian army will continue to defend our constitution and not suspend it.
Zamu duba batun kisan wani babban malamin addinin Musulunci kuma limamin Juma'a a jihar Zamfara da ake zargin jami'an askarawan jihar da gwamnatin jihar ta kafa suka aikata.
Su jami'an askarawa wanda gwamnatin jihar Zamfara ta doka sun ka shigo sun ka je gidan malam neman sa. Ka je gidan malam neman sa, an ka je gidan malam ba shi nan ne. An ka ce a to akoma makaranta, ila malam na makaranta. Suna zuwa makaranta nan wurin sun ka isa malam sun ka doke shi nan wurin.
A jihar Bauchi kuwa a ƙara tabarbarewar tsaro. Al'amarin ya sa sarakunan gargajiya sun shigo cikin maganar.
Tun da na yi sarkin nan yadda kuna san samu za a 50 ma ne za a ce, tun da na wuce 45 na wani da shi da na shiga da baka. Jama'a suka ce ba ni haɗin kai kwarin da ke ban tuwa samun abin da jama'a su kwa ni haɗin kai kama wanda ba. Wallahi ba kokari na ba ne kowa sai ya nuna damuwa cikin wanda abu. Duk ƙasar dingi.
Domin jin cikakken shirin sai ku biyo mu Sannu a hankali. To madalla. A bayan nan manyan hafsoshin sojojin Najeriya na ƙara kore batun yiwuwar yin juyin mulki a ƙasar. Ƙasa da kwanaki 14 da babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya General Christopher Musa ya jaddada goyon bayan mayakan ƙasar ga tsarin demokradiyya. Lieutenant General Taurid Abiodun Labaja ya sake jaddada cewar ba su da sha'awar gudanar da juyin mulki a Najeriya.
The armed forces of Nigeria, particularly the Nigerian army.
Rundunar sojojin Najeriya ta yi matukar amincewa da zaɓin tsarin demokradiyya da ƙasar ta yi a matsayin salon tafiyar da ƙasa da aka aminta da shi. Saboda haka ba mu da muradin yin juyin mulki. Sojojin Najeriya za su ci gaba da kare tsarin mulki ta kowane hali ba tare da kawo mai cikas ba. Bisa kowane irin dalili, mulki dai aikin shugabannin farar hula da aka zaɓa ne. Yayin da mu kuma sojoji za mu ci gaba da aikin da kundin tsarin mulki ya ɗora mana.
Kalaman General Taurid Labaja. Wasu jami'ai da ake zargin askarawan Zamfara da gwamnatin jihar ta kafa don taimakawa wurin samar da tsaro a jihar. An yi zargin sun yi kisan gilla kan wani babban malamin addinin Musulunci kuma limamin masallacin Juma'a na garin Mada da ke yankin karamar hukumar Gusau a jihar ta Zamfara. Kamar yadda wannan mazaunin garin ke mana karin bayani.
Su jami'an askarawa wanda gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka sun ka shigo sun ka je gidan malam neman sa. Ka je gidan malam neman sa, an ka je gidan malam ba shi ne. Tanzania an kace a to akuma makaranta ni na malam na makaranta suna zuwa makaranta nan wurin sun ka ɗauke malam sun ka doke shi nan wurin
to yanzu wani hali ake ciki a garin
yanayin garin mare yanzu gaskiya babu dadi zaka gani al'umma ga sunan dangon wallahi babu wani labari mai dadi kuma kowa ha gani idan ka ji ta'aziyar malam ko ka kalli bidiyo za ka kowa yana alhini akan tsohon malam saboda ba karamin mutum bane gaskiya a idan al'ummar garin Mada da ma jihar Zamfara zance maka baki daya ba karamin mutum bane al'umma suna nan suna ta zaman ta'aziyya ta dadanta ma juna kan rashin malam
menene gaskiyar zagin da ake cewar akwai hannun askarawan Zamfara a wannan aika
kamar majiya mai tushe kwarai da gaskiya akwai wannan zargin to sai kuma ni ma ina daya daga cikin mutanen da suka zargin cewa akwai jami'an hukumar askarawa a cikin wannan lamari
akan haka gwamnatin jihar Zamfara ta hidda sanarwa kuma na tambayi kakakin gwamnan jihar Suleiman Bala Idris ko mai takardar sanarwar ke cewa
lallai abinda takardar ta kunsa shine ayin haske kan abun bakin ciki da ya faru na kisan gilla da aka yi ma limamin garin Mada da ke karamar hukumar Gusau wanda wasu 'yan sa kai suka dauke shi daga makarantarsa suka je suka yi mishi kisan gilla ba bisa ka'ida ko haƙƙi ba gwamnatin jihar Zamfara tun bayan da abin ya faru jiya talata ta umarci jami'an tsaro da su gaggauta tabbatar da sun kama waɗanda ke da hannu cikin wannan lamari domin a gudanar da an samu kama mutum 10 'yan sa kai waɗanda ake zargi da aikata wannan an samu tabbacin cewa ɗaya daga cikin mutum 10 ɗin nan tsohon ɗalibin shi limamin ne wanda aka kashe kuma ana ci gaba da yin bincike sai dai abinda gwamnati gwamna Dauda Lawal ya sha alwashi shine wannan abu ba zai taɓa tafiya haka banza ba za a ɗauki mataki na shari'a
yanzu kuma sai jihar Bauchi inda taɓarɓarewar tsaro a wasu sassan jihar ya sa iyayen ƙasa shigowa cikin wannan lamari inda mai martaba sarkin Ningi Alhaji Dr. Yunusa Muhammad Danyaya ya kafa cibiyar tsaro na 'yan sa kai a masarautarsa ganin yadda 'yan ta'addan suka addabi wannan yanki. Mai martaba sarkin Ningin ya yi wakilin a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad ƙarin bayani.
Da farko ne zan fara cewa Bahaushe yana cewa hannu ɗaya ba ya ɗaukar jinka. Lokacin da wanda masifa ta faɗo ba da ba Najeriya da Saudi Arabia gwamna girma gwamna jira ya ba da Amir Hajji don dawo da samu ƙasa ta taru mutane ba sa iya bacci da idanunsu biyu nan da nan ban yi wata ƙasa a gwiwa ba da tattaro dukkan masu watsaki da haikimai da daga sai da sauran dukkan masu mulkin mutane da 'yan siyasa da ma'aikata da sauran jama'a ba waɗanda suke ƙungiya-ƙungiya ne. Cewar shugaba bala'i ya zo mana ya za a yi man taɓa samun tun da lai sarki ne ya ta samun shekara 40 da kuna ta samun za a 50 ma ne za ce tun da rahusu 45 na wani da shida na shiga da bakwai jama'a suka ce ba da haɗin kai kwarai da kai ban taɓa samun abin da jama'a su kwa da haɗin kai kamar wanda ba wallahi ba kokari na bane alubulu ham kokarin Allah ne da ikonsa da kokarin jama'a kowa sai ya nuna damuwa shiga da duk ƙasar dingi mutane voluntarily suka tara kuɗi biliyoyi kuma aka zauna gaba da ba kwabo ɗaya da sai ya shiga wani guri duk abin da aka tara don an ji amfani da shi muka nemo mutanen ƙauyuka suka yi voluntarily suka yarda cewa za su tsara ƙauyukan rayukan jama'a da dukiyarsu mutanen muka ci cewa za mu warko haka ba tun daga kuɗi jama'a sun tara za mu riƙa ba kuɗin hankulani ba biyan kuke ba muke ba. Wanda aiki da Allah ne lalata. Muka koma kuma ga Allah. Muka tara malaman ƙasa duka. Aka yi ta addu'a ba ji ba gani. Allah kuma bai karɓa addu'a ne. Ba kuma abin da ya karɓa Allah. Musamman ba gan cuteka. Na ganin su ne suka kawo samun nasararmu. Wannan abu ya zama yanzu ya yi sauƙi a ƙasarmu.
Alhaji Dr. Yunusa Muhammad Danyaya ya kuma ja hankalin gwamnati.
To ainiya gani na ban sani ba. Ba ɗaya da ra'ayina ni sarki na Yunusa. Ina ganin kamar ba a so ka ba a bukatar a daidai abin da domin babu abin da ya faru ikon gwamnati gwamnati ikon Allah shi ni a gani na akwai dan wani wato sakana ko lalashi daga bangaren tarayya cin asali ba ta yau ba cin cinci aka bar abin da tun daga Boko Haram yau shekara 14 abu ya zo shiga wanda harin da mace cikin yanzu su fashe da makamai su satar mutane su mutane ne. Ya za a yi a ce gwamnati tana dandaranta waɗansu ɗan tsarin mutane ba su da ilimi ba su da kyakkyawan addini a ce su fi ƙarfin gwamnati sai ka yi fatila da wani abu da kyau ka ji ɗaya kenan na biyu ya za a yi a ce an bar abin nan ya kawo haka a ce kuma waɗannan mutane har su shiga barikin soja su yi abin da suka dafa ko abin soja su shiga ofishin sanda su yi abin da suka dafa. Ai gwamnati is mic saboda kane a nan ina ganin zan yi kira ga gwamnati a matsayin na ɗan ƙasa a duba wannan abu da kyau kuma kuɗin nan in sun karɓa mutane na suka kawo yanzu dai an karɓi miliyan goma ko miliyan ɗari ko miliyan hamsin kaya guda ne ina suke suna daji don gwamnati wasu waɗannan ba ba wani abin da bai shirin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa gwamnati ta ji kokarin jama'a domin duk abin da za ka yi a rayuwa idan ba zama lafiya al'amari ba zai inganta ba ba za ka yi sarrafa komai ba sai ka samu zama lafiya zama lafiyar nan ya bada komai da gwamnati za ta bada. Duk kuma abin da za ta yi sun saba bada zama lafiya da ya kamata a shigo da su ta yi.
Mai martaba sarkin Ningi Alhaji Dr. Yunusa Muhammad Danyaya. A cewar masanin tsaro Eya Komodo Babagamawa mai ritaya, na ganin ba ko shakka irin yadda iyayen ƙasa ke shigowa cikin wannan batu to za a samu natija.
A baya iyayen ƙasa a duk lokacin da suka ba da bayanai da ba a sai akan abubuwan da ke faruwa a wuraren su to dole ne a shaurare su saboda suna da muhimmanci a wurin mutanen su kuma duk wanda ya shigo yankin su suna da saniya cewa waye ya shigo yaushe zai fita daga ina ya zo to amma sai aka yi kuskure ba a kula su ba aka basu aka dogara akan jami'an tsaro da kowane bayanai na sirri da ake samu a duk da haka wayannan sun yi tasiri amma yanzu kaga da yake sarakuna sun shigo ciki musamman in ka duba a nan jihar Bauchi kaman shi mai martaba sarkin Ningi da sauran sarakuna da suka bada gudumawa suke bada ba'asai da bayanai sannan suke amfani da jarumai na wannan yanki yan banga da sauran jama'a ai yanzu in ka duba kaga an samu sauki kwarai da gaske to dole ne gwamnati ta jawo su jiki ta shaurare su su ba da gudumawansu kuma duk wani taimako da ake so a musu
sannan kuma in ka dubo ƙasa-ƙasa akwai hakimai wanda suke aiki da dagatai da masu unguwanninsu musamman a hakimin gamawa na kula na gani yakan tashi ya tsaya yi rangadi a dukkan masu unguwannin shi da mulamomin shi domin ya tabbatar cewa duk wanda zai shigo da wanda zai fita yana da bayanai da ba sai kuma kullun yakan zauna da jami'an tsaro na ariyansa sojoji yan sanda da civil defense da sauransu so ina tabbatar maka da cewa duk waɗannan matsaloli da muke da su insha Allah su za su yi maganin abu saboda haka kullun muna kira ga gwamnati akan cewa ta jawo waɗannan sarakuna ta sa su a ciki a taimake su a ji bayanan su da ba a san su sannan kuma a taimaka musu da kayan aiki matukarin akai haka ina tabbatar muku da cewa abubuwa za su canja kuma za a samu nasarori kwarai da gaske a cikin jami'an tsaronmu kuma waɗannan sarakuna da iyayen ƙasa su suke zaune da jama'an nan su suka san wa yake shiga wa yake fita saboda haka yana da kyau a taimaka musu kwarai da gaske musamman su waɗannan dagatai irin sarkin gamawa da sauransu a waɗannan abubuwa da suke
gaida Air Commander. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokan aiki na Suleiman Mumini Barma da kuma wakilinmu da ke Bauchi Abdulwahab Muhammad sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.
To madallah masu sauraro kafin mu nade tabarmar shirin ga takaitattun labarai.
A yau Juma'a ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Russia da kuma zirga-zirga a tekun Bahar al-Aswad. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi ga hukumomin Taliban na Afghanistan a yau Juma'a cewa hana ilimi ga mata wani babban kuskure ne da ke ƙara jefa ƙasar cikin matsanancin talauci da maida ita saniyar ware. Ƙungiyar Taliban sun hana 'yan mata shiga makarantar sakandare da sauransu sun iyakance 'yancin mata na zirga-zirga a wajen gida da kuma haramta musu yawancin wuraren aiki na gwamnati da na kamfanoni gami da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙungiyoyin agaji. Wasu mata masu ƙananan gonaki a Zimbabwe sun tara kuɗi domin gina matsugunne ga mata masu ɗauke da juna biyu da ke zaune nesa da asibiti domin ceto rayukan matan da ba sa iya zuwa asibiti a lokacin haihuwa. Joyce Mapako wadda ke jagorantar shirin ta ce tsarin ya biyo bayan da iyaye mata da yawa suke kasa isa asibiti da wuri kafin su haihu. Don haka suka yanke shawarar kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar gina matsugunan.
To baki ɗaya kuma annan muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu a yau. Sai kuma da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zara'u Fage da ta taya na gabatar da shirin da Fiona Nanduje da ta bada umarni da injiniyan mu ta yanzu Saida Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington. Mu kwana lafiya.